Sashin Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 21 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60 A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da Niya sai kuma tashar Alpha Radio daga birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanku da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sahabo Aliyu zamu gabatar muku da shirin mu na wannan daren To ko bayan kun gaba jin labaran duniya zamu kawo muku shirin nan na tsintsiya madaurin ki daya bayan haka muna dauke da shirin nan na jawabai daga dattawan arewa sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya
yanzu kuma ga cikakkun labaran wani harin kunar bakin wake da aka kai harabar cibiyar horar da sojoji a birnin Kabul babban kasar Afghanistan ya kashe kalla kuratan soja 15 jikkata wasu da dama kamar yadda makatar tsaron kasar ta fada an kai harin ne kwana daya bayan da dan harin kunar bakin wake daga kungiyar ISIS ya kai hari a masallacin yan Shia a birnin ya kashe mutane 50 da raunata wasu da dama yan sandan kasar da shedun gani da ido suka ce an kai hari ne na yau asabar lokacin da maharin cikin mota ya kara motar sa da wata karamar motar bus dauke da kuratan sojan a kofar shiga cibiyar da ake horar da su a masar kuma akalla yan sandan kasar 54 ne aka kashe lokacin da suka kai wani samame a maboyar mayakan sa kai kusa da birnin alkahira kamar yadda jami'an tsaron kasar suka yi bayani Jama'an waɗanda suka nemi a sakai sunayensu sun ce an yi wa jami'an tsaron kwanton bauna ne daren jiya Juma'a bayan da suka hallara a mafakar ƴan bindigar da ke yankin Hamada a yammacin ƙasar da ake kira Albahariya. Jami'a 20 ne da kuma kurata 34 suna daga cikin waɗanda suka halaka a wannan hari. Ma'aikatar harkokin cikin gida a sanarwar da ta baya ta ce wasu jami'anta sun yi shahada sai dai bata ba da ƙarin bayani ba. An fara samun sabbin bayanai dangane da harin da ya halaka sojojin Amurka da na Niger a daidai lokacin da wakilan majalisun dokokin Amurka suka nemi a ba su ƙarin bayani dangane da wannan hari. A ranar 4 ga watan nan ne aka kashe sojojin na Amurka 4 da kuma 4 na Niger a wani harin kwanton bauna da aka kai a wani ƙauye da ake kira Tongo-Tongo da ke kusa da kan iyakar ƙasar da kuma Mali. Magajin garin Tongo-Tongo Al-Muhassan ya ga sashen Faransa na muryar Amurka cewa sai ta yi sojojin sun kwana a arewa maso gabashin na Tongo-Tongo. Sojojin suna farautar wani na hannun daman Abu Annal As-Sahrawi, wani tsohon dan kungiyar Mujawo wanda ya shiga ISIS a yankin na Hamada. Sojojin sun yi tambayoyi ga kauyayen wanda ya kai dare fiye da lokacin da aka yi tsammani. Da yake karin bayani magajin gari Hassan ya ce babu mamaki maharan suna da magoya baya a cikin kauyawan. An shirya musu gadan zare ne cewa an kai ku kuma ana shirin kai wani harin ta'addanci a bayan gari suka je wurin tuni dama maharan su 50 kofi wasu akan babura suka auka musu to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC Prime Minister Spain Mariano Rajoy ya bada sanarwa yau Asabar cewa zai kori gwamnatin yankin Catalonia mai shirin ballewa sannan a yi sabon zabe a wani yunkuri na hana yankin mai kuri-kuriyancin gashin kai ayyana yancin gashin kai. Prime Minister Rajoy ya bada wannan sanarwar ce bayan da majalisar ministocin kasar da yake yi wa jagoranci ta yi wani zaman gaggawa yau Asabar. Domin tunkara da kicin siyasar da ta kunno kai sakamakon yunkurin ballewar da shugabannin yankin na Catalonia suka ayyana. A ranar Alhamis gwamnatin ta Spain ta fara daukar matakai na janye kuri-kuri yancin gashin kai da yankin Catalonia yake da shi. A wani mataki da ya janyo cece kuce hukumar kiwon lafiya ta duniya ta nada shugaba Robert Mugabe na Zimbabwe ya zama jakadanta na musamman domin ya taimaka wajen kara jawo hankali kan cututtuka da ba sa yaduwa. Kamar bugun zuciya da shanyewar wani bangare na jiki ko kuma gaba da kuma asma. Daraktan hukumar kiwon lafiya Tedros Adhanom Ghebreyesus dan Afirka na farko da zai jagoranci hukumar shi ya bada wannan sarrafa wanda kuma nan da nan ya samu suka daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama da ma waɗansu kan wannan nadin. Hila Nuwaba babban daraktan wata kungiyar raji mai cibiya a birnin Geneva da ake kira UN Watch ya faɗa cikin sanarwa da ya bayar cewa gwamnatin Robert Mugabe ta gallaza masu rajin kare haƙƙin bil'adama ya murƙushe masu rajin kare demokradiyya ya maida ƙasar da za ta iya samar da abinci ga nahiyar Afirka baki da zuwa halin niƙasu Neva ya ƙara da cewa wai yau majalisar ɗinkin duniya ce ta tallata wannan ƙasa a zaman mai goyon bayan kiwon lafiya abin ta kai shi ne
Sahabu Aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirin tsintsiya madaurin ki daya.
Tsintsiya madaurin ki daya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum Jummai Alish daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin To kamar yadda muka alƙawari zamu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu yayi da wasu shugabannin al'umma akan batun kafa kasar Biafra da wasu suke so da kuma martanin da wasu kungiyoyin matasan arewa suka mayar da ya jawo cece kuce Sahabu gare ka
ga Aziz Olasunbo na manta ga mutuwa daga hannun haguna Steve a mutum ne daga kabilar Igbo daga hannun dama kuma daga maganar shi Tima kusan cewa daga arewacin Najeriya ke Aziz a dan kabilar Yarbawa ne Malam Aziz jin bayanai da kai guda biyu me kake gani game da al'amuran Najeriya me ya kamata a yi don a ci gaba da samun haɗin kai na zaman lafiya bai kwanta shi tashin hankula da waɗanda suke neman su jawo ƙasa
eh a gani na maganar da zaga maganar da shi ne ta gani a shi na da kalu wani ya fara da suke wannan abubuwa da suke bi shi din nan gaskiya sun suna da yake yake ne na ga ma da suna da yake yi ne ba za su yi wannan saboda wani cikin suna ina cikin ya bari mana da hakura da an muka yi magana da su ce ba wasu da wannan biya ba zaman lafiya ne aka dina da kwere da ya wa rayan ne ko jiya ba muna magana da wani abokin na ya ce mun riga mun shiga juna abu ne ya da mu Allah ya da mu ka ya sa mu ya sa ya da ba wai
an yi wataya
eh ka ya wata ya din kowa ya ahadu ahadu
aka ga mun riga da ya wa a kamala bawoje da ya wa ya wani aka Allah ya da mu shi bai wani abin ba amma wai idan na ga rashin aiki ne mutum da shi yana ka sau yana zama ga yaran shi a ce ga yaran shi a ce shi ya zai zo ya ta mana
ga alfari wannan Steve me yasa ya dauki lokaci shugabanni a yankin kabilar Igbo ba su ce komai ba kan kalaman da na batunci da nan da taru yake
a gani na ina gan kama kaman da mallan Shetima ya fada ya ce shi ne kan lura in kan lura duk zagin da yana bada ma mutane duk zagin da yana zagi mutane ya in ba maukaci ne ba ya zai tashi ya kai ce ko manyan Igbo ma yana zagin su manyan garin su yana zagin su kowa yana zagin sa
amma tsawatar wannan
akwai mutanen da suna fada amma a gannawa yana ga kuma ka san yaran da ana bi su da su yaran da masu shan abu da masu ji abu in ka fita da tsoro ka ko banka da komai banka fita ka ce zai kaza zai kaza so akwai wannan tsoro a cikin mutane cewa dole in ka fita za su maka wani za su dauka mataki a kanka wani lokaci ma har a rasa rayuka so ina gan saboda wannan abu shi ne sa mutane sun dauka tsawon lokaci ba su fita ba amma kan da shi ya fada ya ne za a bi yau 2017 a fara cewa za a samu ba za a samu hadin kai ba a kasa ba kasa kwa family namu fa wallahi muna aure da Bahaushe
dole
wallahi duk an samu a retire ga cinika da katifiya ga komai da komai ana kai ana dawowa yau kuma zaka je ka tashi ka ji abin da ana yi tantane saboda kai baka shafo ba amma mun damu saboda mu a nan kasa aka yi fe mu a arewa ma ka yi a lafiyan bari bari so da muka tashi akwai mutane da suka zama kanina akwai ma mutane da zan tashi haka na fara kansala shi ba lafiyan bari bari ne so duk da haka ba din gwamnati da na samu a cikin mutanen da ba wai kabila na bane amma sun ba da goyon baya game da halin da na nuna musu tunda yaro ba wai na zo na ba su kudi ko mene ba amma duk abin da kare mutane na kalle ka mu ma muna kallon nan da kare duk
menene ra'ayi a yankin kabilar Ibo dangane da mataki da gwamnati ta dauka ko kuma gwamnatin suka dauka na soke wannan kungiya
ba lokacin da za a ce za a dauka mataki ka ce matakin ya dace da kowa ba akwai mutanen da suka ce bai kamata ce in nan da Kano da IPOP suka sun zama masu kunan baki bakin wake ko yanta da so akwai mutane kuma yawanci mutane sun ce in wannan bozi ya magance lamarin da muka samu kanmu a ciki ya kamata doka wannan lamarin ni ma aka tantane na fito fili na ce tunda mutumin na magana ce a raba 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 ba shi da a jawabinsa ba shi da wani abu na muhimmancin da za a ce na koya darsi yakin da za koya daga bakinsa ba ba shi da message ba
ya ba dauke shi da gaske ga makamai da aka kama custom su kama kwanan aka ce ana danganta makaman nan da ita wannan
no wannan ma ina gani an ce wai wai ne mun gan cewa an samu makamai da dama ba na farko ba
eh
ba na karo na ina gan na uku kenan to abin da ana gan shine cewa aka ce daga Turkiya suka shigo da suka sai su amma su mutanen Turkiya din sun fito fili ji ina gan ko yau ne suka ce ba abun da ya hada su da tafin Nnamdi Kanu ba amma duk mutanen da suna sana'a za su iya su shigo wata kasa su sai abu ba tare da sanin gwamnatin kasan ba abin da na gani
yayin da yan kabilar Ibo suke da walwala da sakewa arewacin Najeriya yan arewa a kasashen Ibo ba su da yanci yanzu aka ce akwai kasuwannin da za ka shiga za ka samu yan arewa ba su da korun ba su da shi ba su da walwalar da yan Ibo suke da shi a arewacin Najeriya a kuma wannan al'amari yake kuma me kuke gani za a yi kamata a canza wannan al'amari
na farko da abin kama duk wanda da so yi sana kama aka sai babu mai hana shi ba wallahi
an ce yanzu misali ba kai saka bude gidan mai yanzu kamar in tafi kasar Ibo in ce zan bude gidan mai bai isa ba saboda sai dan kabilar Ibo zai bude gidan mai alan gadi ba sani ba
amma kwanan nan man tunda kace ka tafi Yaware na dawo daga Yaware bai kai mako da ba na gani wallahi one of the biggest filling stations gidan mai na era no ni na san cewa kwanan nan aka gina ta to ni a gani na ba ina gani kama magana ba haka take ba saboda me in kana da kudin zaka iya ka shiga ko mai kasuwa ko mai plaza duk wurin da ana harkoki na ka shiga abin da ka da so a kasar ba ma akwai mutanen ku da zama su kudi sun yara ba za a iya ce musu kama ni yau a arewa ka tashi ka ji garin ka saboda can ba saboda ka ka
yarima cikin abubuwa da su mutanen nan da kanin suke kuka a kai shine cewa misali wannan gwamnati kusan ana yi ba tare da Ibo ba alal misali electric ko dukai an ba a yi wa Ibo abin da ya kamata shin wani ya tambaye mu idan zai zama na gwamnati shin yau shi Ibo zai zama shugaban kasa
wato
kaga cikin kokin ka
wato
amma ya ga yarwa da
wato akwai matsala kuma wannan abu ne wanda ya kamata mu yi hasara da shi kuma mu yi la'akari shi kaga na farko da kusan shekara 50 da aka fito wannan yaki da kai na Biafra sakamakon wani saboda da suka faru a lokaci saboda an ga duba tarihi zaka ga cewa ita kace yaki da mai aka yi ta bai ma kamata a yi ta ba an rasa mutane sun kai mai gani ko sun ba mai sa aka yi babu wani concrete so an fito da wannan guguwa sai kuma aka zo ana da wannan darin da wannan shakkan sai aka zo kuma shekara 18 sai wuce ni magani ne ina da wayo muna gogor mayan harkan dalibai da sojoji su barbarki a kan mulkin demokradiyya da kama mu da akai da wahalar da muka sha na pro democracy saboda ni member ne na da kutun na garbi na ko sai da su yi na yi struggle dai wanda na je ku da kuna ku da campaign for democracy duk na participate har muka kai da muka kai ni ba sabo bane a gogor mayan so at the end of the day sai aka samu demokradiyya a shekarun baya da suka wuce sai kuma wannan struggle na masu yi da tasu aka su dai suna so da ba su yanci kansu
ordinary dole ne a dinga tantance cewa anya wannan al'amarin na Biafra na in aka ba mulki
dawa
ya mulki ba za a balle ba za a kawo rijima ba saboda kana tana ba sauri ai ko wannan barazana lafiya anya ga wannan barazana da ake to uwa uba shine wannan yaron abin da ya sake maimakon ya taimaka ma inyamurai su samu a haɗa ka a yadda su a amince da su a ba su mulki kusa in ce dukiyar kasan yanzu a amin inyamurai yake
bukan karin zuciya mu cire hasada mu zubar da shi bashirin cutar da mu mu gaya wa hukuma su fita shi kasar mu guda daya to mu gyara sai mu kula da shi mu bar yan hasada wanda ba sa son Najeriya
Abin da ya sawaka kenan a wannan filin a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin sahabi Imam Aliyu Jummai Ali daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kuma fahimtar juna kasa za ta ci gaba a huta lafiya
To madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC to bari mu koma gefe guda mu ba Ibrahim ka almasi garba wuri ya gabatar da shirin sa na jawabai daga dattawan arewa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba sharan fagen ga gogon naku El Hikaya daidai ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
shugaba Buhari ya gana da shugaba Erdogan na Turkiya kan tsaro a ziyarar da yake birnin Ankara Ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ke bara ga shugaban hukumar inda suka auka yajin aikin gargadi na wani uku shugaban hukumar injiniya Mustapha Mai Haja ya ce za a biya musu bukatu
ana maganar miliyan 600 su yi hakuri su koma ga aikin su tunda waɗannan abubuwan da mun dauko yin su kuma ana biyan bukatun amma ka'idojin dole a bi su idan bata lokacin ka'idojin shine da musu muna kiran su yi hakuri
an dawo kotu ba Nnamdi Kanu dan haka kotu ta umurci masu beli su nemo shi ko su sarar da kudin belin zuwa 20 ga watan gobe yayin da aka harbe mutum biyu masu sace mutane a Anambra babban subitin yan sanda ya nuna bacin rai kan sata ta kai ga sace yan sanda Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja
haka to yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya yau dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai girma sarkin Badukko dake garin Kaduna Alhaji Sani Usman da Pastor Musa Muhammad shi ma a garin Kaduna ga mai girma sarkin Badukko
muna magodiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa kabilun Najeriya sun hada kansu masu addinin Najeriya sun hada kansu an daina kashe-kashe irin na dabbanci domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su bamban da dabba ba lokaci ne wanda yake kuna ganin yadda kasashen Turai suke hadewa mu a ce tsakaninmu a ƙasa ɗaya za ka ga ma cewa waɗansu masarauta ɗaya ce amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a yi ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala cewa yadda abubuwa suka kaso mu daidaita musamman 'yan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba abinda muke fata sojojinmu su kuma Allah ya ba su nasara a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu musamman kaman jihohin arewa ta gabas muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintinu ya kawo haɗin kan Najeriya manyan Najeriya mu ba da kyakkyawan zamantakewa mu ba da kyakkyawan jagoranci mu ba da kyakkyawan misali domin Najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take Najeriya ta shiga wani sabon shafi ta shiga wani sabon bari yadda aka karɓe ta yadda aka shugabanmu mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali mun san ciwon kanmu mun san abin da muke so kuma muna roko ga manya wanda suke ganin su yan siyasa ne su san cewa yanzu da yayi canji ya shigo ga talakawa suna da ikon zaɓin wanda suke so suna da ikon su zaɓi gwamnatin da suke so suna da ikon su zaɓi wanda suke so ya jagorance su saboda haka mutane su shiga taitayin su su san cewa an wuce lokacin da ake dauki dora talakawa sun san ciwon kansu sun san abin da aka yi musu a baya ba a kyauta musu ba suna ganin sun samu mafita yana da kyau a taimaka maimakon a ruda kan jama'a hada kan jama'a babu kyakkyawan zamantakewa mutane ba su san inda aka dosa ba muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka muna fatan Allah ya sa wannan yanayi da aka samu na samun kyakkyawan gwamnati ya zanto cewa mun samu hanyoyi ingantattu hanyoyin jirgin ƙasa masu kyau jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da a samu kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa Najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a London da New York ya zanto mun komo da wannan Najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci Afirka kamar yadda ake mata kirari kiwo Afirka ta amsa sunan ta tafiya bukatun Afirka baki da 'yan Najeriya gaba daya muna fatan Allah ta'ala ya mana buɗi ya mana jagoranci ya tabbatar da wannan burin mu da fatan mu da addu'an mu wanda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya Allah ya ansa mana biya mana bukata 'ya'yan mu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau gwamnatocin mu na jihohi da na kananan hukumomi mana ayyuka a samu yanayi mai kyau da Najeriya za ta wuce inda take a da Najeriya ta bunƙasa ta ansa sunanta a kiwo Afirka ta zama inda duk take ta kai da ya zanto Najeriya ta wuce nan a nan gaba kaɗan 'ya'yan mu kuma Allah ya ba su ilimi mai kyau wanda zai kawo nagartattun shugabanni a nan gaba na gode Allah samu mu tashi lafiya
shi ma Pastor Musa Muhammad ya ce
muna son shugabannin mu su zaba kuma kalubale ne gare su a wannan zamani in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a canza su canji ake bukata canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta barin ƙarya ka fuskanci gaskiya to idan shugabannin mu sun sa tsoron ubangiji sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan to in dai har saboda al'umma ka tsaya ka yi abin ka tsakaninka da ubangiji tsoron ya rage na ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su ci ba ina kira musamman ga gwamnoni an yi gwagwarmaya ubangiji kuma ya ba ku nasara nasarar da kuka samu kuma babban nasara gashi yau ku ne shugabanni za ku kawo da son zuciya da kabilanci da tafarkin addinai kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba musulmi naka ne kirista naka ne bai bautar dodo naka ne edirtin kowa naka ne a cikin siteginka ba bambanci in kun yi haka ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi domin ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya in yana son ubangiji yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka zai jiye su fita ma bautar gumaka in kawai yana son ya jiye su koma wancan addini zai jiye su koma wannan addini amma da kishi da kabilanci ba zai iya sa ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayin to dan haka gwamnoni ya kamata kalubale ne daga gare ku mutane sun zura muku ido suna sa muku ido su ga me za ku aiwatar kuma duk wanda zai zama tikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa yanzu fa kallo ya koma sama ku duk shirye-shiryen da za ku yi to abin da za ku aiwatar muna nan muna ji shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'annan in kun miƙa masu nan abu suna handama ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka ba shi haƙƙin jama'a a nashi ɓangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan shi ne abin da zai taimaki shugaban ƙasa zai taimaki majalisa zai taimaki sauran al'umma dukkan hukuma da ke Najeriya lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi sosai sauyi babban sauyi janar ubangiji zai taimake shi janar ubangiji zai karfafa shi ko in ina akwai masu kyau akwai marasa kyau amma begen mu marasa kyan ma wannan karo su zama masu
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Nigeria za ta fafata da kasar Argentina a wani wasan kullun kafa na sada zumunci da kuma shirye-shiryen tunkarar gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Russia. Nigeria wace sau uku tana zama zakarun Africa a fagen ta maula ta kasance kasar Africa ta farko da ta sami tikitin shiga gasar ta duniya kuma ana ganin za ta iya kasancewa daga cikin kasashe gagarbadau a gasar a daidai lokacin da kasar ta Argentina ita ma take shirin tunkarar gasar. Kasashen biyu za su fuskanci juna ne karo na takwas a tarihi a matakin manyan kungiyoyi. Sau hudu Argentina tana doke Najeriya a gasar cin kofin duniya, yayin da Najeriya ita kuma ta kafa tarihin doke kasar ta Argentina karon farko a wasan sada zumunci a Najeriya da ci 4-1 a shekara ta 2011. Za a buga wasan na sada zumunci ne a ranar 14 ga watan Nuwamba mai zuwa a birnin Krasnodar na kasar Russia. Kasar Mali ta sami kaiwa a zagayen kusa da na ƙarshe wato semi-final kenan na gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasan ƙasa da shekaru 17 bayan da a yau ta doke takwarorta kasar Afrika wato Ghana da ci 2-1 wasan quarter final. Mali wace ta kai wasan ƙarshe ta gasar a shekara ta 2015 a kasar Chile za ta fafata ne da wace ta yi nasara tsakanin Iran da Spain a matakin na kusa da na ƙarshe a ranar Laraba mai zuwa a birnin Mumbai ta kasar India. A Turai kuma sabon shiga wato kungiyar ƙwallon kafa ta Huddersfield ta kai ƙarshen tsawon lokacin da Manchester United ta ɗauka ba a doke ta ba a gasar Premier ta Ingila. Sau biyu ne kacal aka zura wa United ɗin ƙwallo a dukkanin wasannin ta takwas da ta buga na gasar a wannan kakar wasannin. To amma tun a rabin lokacin wasan na farko na yau Huddersfield ɗin ta ninka adadin tare da zura wa United ɗin ƙwallo biyu a raga duk da yake United ta sami farke ƙwallo ɗaya. Wannan kashin dai ya ƙara tazara tsakanin United ɗin da ke ta biyu a teburin gasar da Manchester City da ke sama ya zuwa tazarar maki biyar domin ko ita City ɗin ta yi galaba ne a wasanta na yau da Burnley da ci 3 da nema. A ɓangare ɗaya kuma mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Chelsea Antonio Conte ya ce 'yan wasansa sun nuna ƙwazo sosai sa'ad da suka yi waiwayin baya suka doke Watford da ci 4-2. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla kafin mu yi sallama da ku ga wannan sakon.
To mai gida a dawo lafiya.
To koshin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyin mu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Kin kasan cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah. Kasan miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To babban mayar Allah kare a dawo lafiya.
Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, 7 na safe agogon Ghana da GMT. Duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan daren. Sai da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran rahotanninmu da shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu. Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake sallama a kwana lafiya. Allah ba mu alherin nan nasa. Amin summa amin.